الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 14 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 31 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 17 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama na al-imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وبنجيجي غافة تامس وانا لتافي انا كرانتا دموني تفركي مدي ديشي غمدا اكيدا غمدا منهجي غمدا فسران ايو يدس كده علاقة دا صفات دا صوران اوبان دا كده علاقة دا رايوة دا الدين المسلنش الله يساكا و ابن تيمية دا الخيري بيقوشي با ينا منا درسا اكم قائدوجي عاما ودن دا يجينا لتافن اكمسو yana magana akan abubuwan da suke da alaka da biyayyar shugabanni da hukuncin fito na fito da tsarin addini dangane da hakuri wanda ake bukatun su shugabannin su yi da mabiyansu da kuma su ma mabiyan su yi hakuri da shugabannin su zamu tashi inda yake cewa wa innama yaqul mazlum fi hadha li jaz'ihi wa da'fi sabrihi aw li qillati ilmihi wa da'fi ra'yihi bayan da ya magana akan cewa duk wani tashin tashina ko fito na fito da ya faru to yakan faru ne saboda kuskuren fahimta ko kuskuren fassara ko gaggawa wajen zartar da hukunci ko rashin hakuri yace wa innama yaqau almazlum fi hadha wanda aka cuce shi yana fadawa cikin ire-iren waɗannan abubuwa ne li jaz'ihi saboda gazawar shi wa da'fi sabrihi ko kuma raunin hakurinsa ko dai tun farko yana da rashin hakuri gaba daya ko kuma yana da hakuri amma wanda hakurin nasa mai rauni ne aw li qillati ilmihi ko kuma saboda karancin ilimi rashin fahimtar nasoshin alqur'ani da sunna wa da'fi ra'yihi da raunin hangen nesan sa fa innahu qad yuhjabu an alqitala wa nahwahu min alfitani yadfa'u adh-dhulma anhu domin ta yu ana iya katange shi daga gane cewa yaki da zai yi ko fito na fito ko wata fitina ba zai iya tunkuɗe mishi zaluncin da aka yi mishi ba dole bane ya fahimci haka karancin ilimin sa ko karancin hangen nesan sa ko tunanin shi yana iya katange shi daga fahimtar cewa idan an zalunce shi in yace bari ya tada kayan baya ko bari ya fitina to wannan tada kayan baya ko fitinar ba za ta kwato mishi abin da aka kwace masa na zalunci ko haƙƙinsa da aka ci na jininsa ko rayuwarsa ko mutuncinsa ba wala ya'lamu annahu yudha'ifu sharra kama huwa alwaqi ba zai iya fahimtar cewa kokarin da yake yi na yin fito na fito dan ya kwaci haƙƙinsa wanda da gaske ne an ci masa haƙƙin idan yana da karancin tunani yana da karancin hangen nesa da karancin ilimi ba zai iya gane cewa wannan kokarin kwato haƙƙin nasa zai bayu ne zuwa ga ninka zaluncin sai mai zalunci da ya ninka wanda aka maida idan da an bar shi yana sake yana yawo yana harkokinsa to yanzu duk wannan ma ba zai samu ba za a hana shi komai ko a maida shi daji ba zai rayu cikin mutane ba ko kuma a kashe shi gaba daya ko a kwace duka dukiyar wanda ta yuda bangaren dukiyar ko a kwace ta kaga karkashin haka ganin neman haƙƙin shi da aka kwace masa ya ninninka wa kanshi bala'i da sauran al'umma kama huwa alwaqi'u kama yadda hakan yake faruwa a aikace ana gani so da dama din ka bi tarihin ringimu da suka faru tsakanin wasu shugabanni da mabiyansu zaka ga irin haka ne shugabannin sun yi wani abin da ko ya zama da gaske ne ko ba da gaske bane a fahimtar mabiyan ba daidai bane a fahimtar mabiyan ba daidai bane ya rage alama fi nafsil amr daidai din ne ko ba daidai ba to daga nan sai mabiyan su ga ba za su iya hakura ba sai su fara tsegumi su fara cece kuce har su shirya shiri na cewa to ya kamata mu dau fansa, ya kamata mu juyin mulki, ya kamata mu yi fito na fito, ya kamata mu tada kayyab baya. To karshe garin yin wannan abun sai kuma su shiga cikin sharrin da yafi wancan. Kalla kaga ko irin tarihin juyin mulki na sojoji da aka yi ta yi a nan kasashen, wanda a lokacin da za a shirya juyin mulkin su jami'an sojan da suke gani ya kamata su yi ma abokan aikin su ko ogogin su juyin mulki, sun ga wani son kai ne ko wata cutarwa ga rayuwarsu ko kasarsu ko makomarsu. Amma idan ba a ci nasara akan wannan juyin mulkin ba, mai ke biyo baya da za a kama su gaba ɗaya a kashe. Kuma in an ci nasara ma akan juyin mulki, mai ke biyo baya su kuma sai su suna yin zalunci fiye da wancan su ma, su ma sai su yi ta kisa ɗin ko kuma su yi ta'annati fiye da wanda waɗancan suke ciki. Da haka sai zama abin gaba ɗaya baya haifar da ɗa mai ido. To haka in ka bi tarihi na can baya a daulolin musulunci, irin ta da ƙayar bayan da wasu suka yi ta yi ya ja an yi musu fiye da abin da suke ciki na zaluncin da da suke ganin an yi musu. Mutum ne yana ganin an ƙwace mai haƙƙin shugabanci ko an hana shi muƙamin da ya kamata a bashi, an bar shi iyana, ba a hana shi ci da sha ko rayuwarsa ba. Amma daga ran da ya ce to bai yadda ba, wani sai a ɗauke shi a sa shi a gidan yarin da ba yi da bambanci da kabari. Haka ake musu, gidan yarin ba windo, babu kofa, babu hasken rana. Haka aka saka wasu a ciki. In fact wasu ma ba a sanin sun mutu, sai bayan watanni gawan ma ta lalace sai a zo a bude kawai a ga rubabbiyar gawa ko kuma ragowar kasusuwa. Duk ya faru wannan. Sannan ba shi kadai za a yi ba a wannan lokacin, shi da zuriyarsa da al'ummarsa da magoya bayan shi duka sai wannan ya shafe su. Kaga shi ne abin da yake ishara a nan cewa waƙi'i ya nuna cewa sharri yana ninkuwa ne, bala'i yana ƙaruwa ne a ƙarƙashin yin tawaye ko fito na fito da shugabanni. Wa qad yakunu jaz'uhu yamna'uhu min as-sabr, sai zama abin da zai kasance kuma lokaci shine jaza, gazawarsa, rashin hangen nesansa yana hana shi yayi haƙuri. Wallahu subhanahu wa safal a'immata bis-sabri wal yaqin, Allah ubangiji ko ya siffanta shugabanni wanda za su zama jagororin mutane a rayuwa ko addini ko tunani. To Allah ya siffanta su da cewa wajibi ne su zama masu haƙuri da kuma yaqini, yadda da Allah. Faqala, Allah ya ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu, haka muka sanya su, ja'alnahum ai sayyarnahum, muka maishe su, a'immatan qadatan wa qudwa, jagorori da shugabanni, yahduna bi amrina, suna shiritar da mutane da umarninmu da kaddararmu, mun kaddara musu zama jagororin mutane. Lamma sabaru, a anan lamma bi ma'ana hina sabaru, sa'ad da suka yi haƙuri. Al-Imam al-Kisa'i da Khalaf suna karantawa da lima sabaru, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lima sabaru, sai da ma'anan lima, ma'anan su, ma'anan shi li sabrihim, sai da lam ce ta ta'lil kenan, li sabrihim. A karatun Ibn Mas'udin shi kuma yana karantawa da bima sabaru, kamar yadda al-Imam at-Tabari ya bada labari a cikin Jami'ul Bayan fi ta'wili ayatul Qur'an. Lima sabaru ko lamma sabaru ko bima sabaru, duka ma'anarsu daya. A sa'ad da suka yi haƙuri shine lamma sabaru, wancan kuma lima sabaru a sakamakon haƙurinsu, bima sabaru ai bi sababi sabri, a dalilin haƙurinsu. Abin da ake nufi da haƙuri a nan, malamai suka ce ya haɗa na farko tukunna sabrun ala dini wal bala, mutum ya zama ya yi haƙuri ya jure duk bala'in da ke cikin rayuwa da addininsa, da kuma sabrun ani duniya, haƙuri kau da kai daga duniya, domin dama ita ce take rikita duk abubuwan. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal faqru akhsha alaikum, ni bana jiye muku tsoron talauci, in kuna cikin talauci za ku ci gaba da zama al'umma daya, amma ina tsoron a ba ku duniya ne sai ku sassaba ku dawo kuna kashe junanku. Duk sanda kaga ana wani sabani irin wannan na rayuwa akan siyasa ko tattali ko addini ko shugabanci, to zaka tara akwai kuɗi ne a ciki, ko da limancin wani masallaci ne zaka ga rigima na iya biyo baya ne kawai idan ya zama limancin yana bada wani matsayi na duniya, yana bada wani matsayi na duniya. Amma in ba haka ba sai a nemi wanda zai arasa. inda za a ce wa ƴan siyasa an daina ba su albashi yadda ba a ba limaman masallatan unguwanni a ce duk wani ɗan siyasa tun daga kansila har shugaban ƙasa ba za a sake ba shi albashi ba ya nemi ladan shi kawai a wurin Allah yanda liman da ladan suke sai ya rasa wanda zai takara ce duk wanda yake sayin shugabancin siyasa ya zo yi amma babu albashi ya ci gaba da harkar da yake wannan aikin da zai yi kawai ya nemi abin da zai samu a wurin Allah na shiga inuwa al'arshin Allah ranar alkiyama ta hanyar shugabancin al'umma shi sai ya rasa wanda zai yanda yake zuwa masallatai a rasa limami saboda masallacin babu wani abu a ƙasan shi masallaci ne kawai gama gari to in kaga ana rigima dama irin wannan kudi ke kawo su ko shugabanci ko sarauta ko shuhura kuma kamacin haka a takeice da suka yi hakuri akan bala'in addinin su da bala'in duniyar su da hakuri daga barin ita duniyar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da su shuwagabanni wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance suna gasgata ayoyinmu to kaga abu guda biyu anan Allah ya siffanta su as-sabru da kuma al-yaqin yace wa qala kuma Allah yace wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr suka yi majunan su wasiya suka yi majunan su wasiya da bin gaskiya shine yaqini din kenan wa tawasaw bis sabr kuma suka yi majunan su wasiya da yin hakuri وذلك ان المظلوم wannan kuwa saboda yadda abin yake shi al-mazlum wanda aka cutar da shi wa in kana ma'zunan lahu fi daf'i adh-dhulmi anhu ko da yake Allah ya yi mishi Allah ya bashi izini cewa ya nemi yadda zai tunkuda zalunci daga kawowa kanshi bi kauli ta'ala da fadin Allah da yace walaman intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alaihim min sabi cewa wanda ya nemi ya kare kansa ba'da zulmihi bayan an cutar da shi fa ulaika ma alaihim min sabil wadannan babu wani abin nan akan su wato babu wani zamiya akan su ba su zame daga kan tafarki ba to wannan aya wasu na daukan ta a matsayin umumin cewa duk idan an yi maka kai su kara da irin fadin Allah fa mani ta da alaikum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum da irin wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha da makamantan su wannan duka alfaz ne na umum na farko misali fadin Allah famani tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum wannan tukunna ma kamar da larabawa suke fada malaman balaga wannan mushakalati al-lafziya wanda ya muku ta'addanci ku yi mishi ta'addanci nabiyin nan da za ku yi ba ta'addanci bane a sanin shi an furta shi da ta'addanci ne saboda mushakala yayi kama da wancan wanda ya zuba muku da jini ta hanyar ta'addanci shi ma a zubar da jinin shi ta hanyar kisasi to sai zama lafazin kamar a lafazance sun yi kama da juna shine kaman wa makaru wa makarallah shi ma mushakala ce lafziya wa makaru wa makarallah sun yi makirci sun shirya kutungwila da makarkashiya Allah ba irin wannan abin ya shirya ba ya warware nasu ne amma sai Qur'ani ya ta'biri da wa makaru wa makarallah haka misali innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan suna yin kaidi mai girma Allah ya ce ni ma ina musu kaidi mai girma duka wannan ana ce mishi al-mushakalal lafziya daka ta'addanci da aka ce idan wani yayi ayi masa ba wai ana nufin yadda ya ta'addanci kawai shi ma a auka mishi ba kai za ka rama da kanka ba alƙali ne zai rama maka ko wanda alƙali ya wakilta da haka sai an je an yi bincike an yi kaza sannan a rama cikin ihsani da kyautatawar da in mai yiwuwa ne in ba mai yiwuwa ba ne a san yadda za a yi da haka baya nufin kawai duk wanda ya muku ta'addanci ku je ku mishi yadda mutane suke tunani fa mani tada alaikum fa tadu alaihi da muslima tada alaikum to me cikon aya okay ba wannan ba can da yake cewa wace ce na abin nan dazu wata za usayyatin sayyatun mithluha faman afahu wa aslaha fa ajruhu ala Allah sakamakon mummunan aiki to mummuna yar uwarta shi ma wannan mushakala din ne saboda kai ne zaka gansha matsayin mummuna dan an yi maka amma sakamako ne wanda ya kisa a kashe shi wanda ya ji wani rauni a ji masa irin shi amma sai Allah ya ce faman afa wa aslah wanda ya yafe ya nemi gyara al'amari fa ajruhu ala Allah ladan shi na wurin Allah da haka ahuwa din tafi kamar yadda al-Imam al-Qurtubi yake fada a cikin tafsirin wannan aya wala man intasara ba'da dhulmi fa ulaika ma alaihim min sabil yace al-intisar mataki uku ne na farko akwai al-intisar min al-kuffar idan kafiri ya zalunce ka a jininka ko rayuwarka ko addininka ko mutuncinka to anan ya zama dole al'ummarka shugabannin al'umma su bayatar maka haƙinka su maka intisar su kwace maka haƙinka daga gun wannan kafiri dan kada a wargaza haiba addinin Allah mataki na biyu shine musulmi dan uwanka wanda ya maka wani zalunci ko ya maka wani ta'addanci ko ya ci zarafinka yace to wannan halas ne mubahi ne babu lada babu lada babu zunubi kamar yadda Bawshi yake cewa ko mubahi mataki na ƙarshe yace al'afu shine wannan faman afa wa aslaha yace to wannan shi kuma shine mandubi shine abin da shari'a ta fuso kai afuwa din kalla ka ga misali annabi yusuf alaihi salam ji irin abin da ƴan uwansa suka yi masa tun daga makircin farko cewa bari mu shirya mu ce baba ya ba mu shi mu tafi da shi malaka lata huna ala yusuf inna lahu nasi huna kaza kaza aka tafi falamma zahabu bihi wa ajmau an yadalu fi ghatib jubbi suka wurgar da shi suka dawo suka ƙarya inna zahabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina kaza 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 duk suka gama wannan makircin nan Allah ya tsiratar da shi da suka je garin da suka je din neman abincin nan ba su san ma shi bane nan ma yadda suka mishi wani mummunan sharri ko in ya sarika faqad saraka akhul lahu min qazafi sai an dai barawo ne dama a nonon uwar suka sha duk wannan abin da suka gama da yabo ya zama ya samu sultani a kansu ga su sun yi itirafi me yace musu la tasriba alaikum ku je ba komai na yafi muku yaghfirullahu lakum Allah zai gafarta muku kai ka kaddara in kai ne yanzu a ce wasu suka maka irin wannan cin mutuncin yanzu kuma kai ke da sarauta kai ke da wuka da nama kai ke da faraji in ka ce duk a kama su a yanka su a tsira su shikenan amma kawai sai ce kawai la tasriba alaikum ku je na yafi muku to me ya rasa kuma sai ya samu karin daukaka to wannan shine yake mutane wahala ya izzu alan nas sai mutum ya ce a sai na rama sai na nuna mishi wallahi bai isa ba sai na sa an wulakanta shi in kuɗi na za su ƙare wallahi tallahi sai ya gidan yari kaza 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 ka ji irin maganganu malam waɗanda kamar mutane ba su yarda da Allah ba to wannan shine manhajin annabawa game da ahuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kam wannan a cikin tarihinsa ba za su kirgu ba kamar da Ibn Kathirin ya kawo a ƙarshen wannan fasara aya ya kawo misali sannan yake cewa dama shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda aka san shi da shi shine ahuwa kalli kaman kwatancin da muka yi ranan game da wannan babban munafiki Ubay ibn Salul irin cin zarafin da ya dinga yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci zarafin sa ido da ido ya ci zarafin sa a bayan ido labari ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har qur'ani ma ya ambata la in raja'na ila al-madinati la yakhrujanna al-a'z min hal azab yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka tsaye mana da jaki mai wari yana tutar da mu Ausu suka fusata suka ce to wannan jakin kashin shi ma yafi kanshin tararen gidanku da kai da iyayenka da yan uwanka da kowa yana cikin Bukhari suka hada makircin da aka yi matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha kazafi manzo Allah ya ce wa zai samu mafita game da wani ya tutar da ni akan iyalena suka ce sai aka zo aka ce ya manzo Allah ko dai mu ka ba mu izini kawai mu kashe shi har da dan shi a cikin wanda suka yi wannan shawara manzo Allah ya ce ku rabu da shi kar a ce Muhammad yana kashe sahabban shi haka manzo Allah ya kyale shi bayan ya mutu ma manzo Allah bai rabu da shi ce to shikenan je ka da halinka ba ai kaga mu ne irin wanda ko jana'i da shi ba za a je ba za ce ai yayi sunna makirci batacce ne ba shi da mutunci ku rabu da shi laqad afda ila ma amila amma manzo Allah ya ji ya mai sallah bai tsaya akan mai sallah bai sai rigar shi ta cikin jikin shi ya sa mai dan dai ko Allah ya mishi rahama dan shi manzo Allah so yake kowa ya tsira kawai haka fatuhu makka jiba irin abinda mutanen makka suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 13 yana cikin su sune dangin shi sune ƴan uwan shi na jini babu makircin duniya da basu mishi ba bayan ya dawo madina suka sake hada kai da yahudawa suka hada kai da wani suka hada kai da wani dan dai a karshen addinin sa Allah bai nufa ba Allah ya nufi addini ya kai labari amma da yazo ya samu sultani akan su da za a shiga makka yace kada wanda ya saru kowa kada wanda ya daki kowa duk wanda ya shiga Ka'aba a kyale shi duk wanda ya shiga Abu Sufyan a kyale shi a kyale su a kyale su wasu ma basu ma musulunta bai dinga ibin dukiya yana ba su har wasu har mutanen Madina suka fara tanan shikenan yanzu ya fi san ƴan uwan shi akan mu haka manzo Allah ya musu wannan ahuwar akwai wani mutum da Imam Abu Dawud ya bada labarin hadisin sa da Imam Tabari Tabarani a cikin Al-Mujam al-Kabir wanda Al-Ghaus ibn Harith alladhi arada an yaqtula an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani wanda yazo yayin nufin kashe manzo Allah din nan isa manzo Allah yana bacci kawai sai ya cire takobi haka yace yanzu wani tare maka yanzu da gani sai kai manzo Allah yace Allah ne zai tare mu bai ankara ba kawai takobin ta kufce daga hannun shi ta fado hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai kuma yanzu wani tare maka manzo Allah bai kashe shi bai rabu da shi a kyale shi tafi saboda ahuwa irin ta shi al'afu indal maqdira sabu wannan yana daga cikin wato misalai ne akan falala ahuwa din haka kallil labid ibn al-a'sam wanda yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri din nan da niyya ya kashe shi Allah ya canza sihirin zuwa ga rabtu ya kasa alaka da matansa kwana da kwanaki yana ta addu'a hadisi yana cikin Bukhari aka zo aka bashi labari a cikin mafarki aka gaya mishi manzo Allah yana da jami'an tsaro da ƴan kundin bala su Aliyu su Muhammad ibn Maslama da zasu iya zuwa aje a kamo labid a cikin jama'a shi a kakkashe a kamo shi a zo a mai hukunci manzo Allah ya ce ku kyale shi bana so a tada wata fitina kuma sabuwa wato ba sai ka dauki mataki akan duk wanda ya malafi ba in kana shugaba in kaga cewa a zauna a hakan yafi zaman lafiya yafi maslaha manzo Allah ya ce ku kyale shi ba sai an yi ba haka wannan matar Zainab wannan bai yahudiya da tazo ta saka mishi guba a cikin nama akuya ko yazo har ya dauka ya ci zai kai baka sai aka mishi wahayi cewa akwai guba a ciki yasa aka ji aka zo da ita me yasa kika sa guba din nan tace saboda in kai annabi ne ko ka ci ba abin da zai maka sai in tabbata kai annabi ne idan kai ba annabi bane sai ka cika mutu shikenan kowa ya huta da fitinarka haji shedaniya haka tace a lokacin to manzo Allah ya kyale ta amma tunda an samu wani wanda ya ci ya mutu a cikin sahabbai sai annabi ya ce to a kamo ta a mata kisasi sakamakon jinin wannan amma dan shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hakura to wannan shine fa manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da afuwa da aka ya mu ahlus sunna ko muna da irin wannan tunanin a rayuwarmu game da idan an mana koda muna da kaddara muna da kudura akan ramawa ko muna hakuri sai ga mutum musulmi ahlus sunna yana ta kunfan baki akan abin da bai kai ya kawo ba kuma abin duniya yace ai shi ya rantsi shi bai da hakuri hai dinga alfari da rashin hakuri ko kuma akai ga ma har wato musulmai su hada baki su je su cutar da wani ko kuma su hada kai dan su rama makircin da wani ya musu ko kuma har a tura ƴan ta'adda su je su buge shi da sunan ai an ji ya zagi malam wani ko ya aibata a kungiya kaza ko ya taba cin mutuncin wani ko ya ki bin jam'iyya kaza da su malam wani suke bi shikenan sai a je a sa a mai duka a kakkariya shi ko a babballa shi ko a je a mishi wani ko a aika mishi da wasu sakonni na tsoratawa da zasu hana shi bacci ce za mu zo wallahi sai mun kashe ka kaga duk irin wannan ya saba wa tunani irin na musulmai ga magari balantana tunanin ahlus sunna balantana kuma salafiya jama'a da haka ya kamata mu shiga tayin mu jama'a salafiyanci ba tashin hankali bane musulunci ba fitina bace addini ne na tsari da tsarin zamantakewa da tsarin rayuwa da tsarin mutunci duka musulunci ya zo da shi me yasa ake samun su da dama mutanen mu ahlus sunna ko salafiya suke jama da awar ahlus sunna bakin jiniya inda suke irin wannan gaunin halin komai su mai da shi fitina kawai ba sa iya tolerating mutane su iya yin tunani mai zurfi game da ake mu'amalantar mutane kuma dina nan a cikin sunna da haka abinda zaka fassara wa dan bid'a ko kirista wanda yake makautaka da kai cewa annabin da kake takama kana bi ma haka yake ko kuma idan ya san yadda annabi yake kuma yaga annabin ya bambanta dabi'a ta da taka sai ya dinga maka ilzami cewa haka ne sunna ko ba zaka yi ba da amsa ba kuma gaskiya ne wannan ba sunna bane wannan abin da kake wannan zafin halin da wannan fitina da tashin-tashina akan duniya ba sunna bane kuma koda akan addini ne ba haka ake yin shi ba abu yana da qawaid ina fata mun gane wannan jama'a to da haka sai an yi hakuri ake zama ake zama shugabanni masu da'awa da karantawa sai an yi sai an bi gaskiya dan haka al-mazlum yace fa zalika mashrutun bi shartaini neman kamar da zaluncin da aka maka ta hanyar shugabanni su taimaka maka ko abokanka ko ƴan uwanka musulmai su taimaka maka karama zaluncin da aka maka yace wannan ya da sharadi guda biyu ahaduhuma na farko al-qudratu ala zalika ya zama kana da karfin da zaka iya wa sani na biyu alla ya'tati karka wuce abin da aka yi ma in zaka rama karka wuce iya abin da aka yi ma idan zagin ka yayi kaga ba zaka yakura ba kaima sai ka zage shi idan marin ka yayi kaga ba zaka yakura ba kaima sai ka mare shi amma mutun ya zage ka kai kuma ka je ka dauko hayan wasu ƴan wiwi ƴan angwoku ka zo ka sa sun mai duka sun karya mai kafa kaga ka wuce abin da yayi maka haka wannan ta'addanci mutun ya ci mutuncinka in ba zaka iya hakura ba kaima ka fada mai irin wannan kalma in dai har ba zaka iya hakura ba kai ba ka da hakuri ko to amma ka je ka sa an buga sharri an rubuta akan shi an yada a jarida ko a internet ko makamanci haka ka wuce iya abin da haka sharadin na farko shine zama zaka iya ramawa na biyu kuma ya zama kana da akwai yadda za a yi a rama gwargwadon hali ba tare da an wuce abin da yi ba shi yasa hatta a wajen kisasi a gurin alkali akwai abubuwan da in bai yiwuwa kisasi dole sai dai a juya zuwa ga diya wanda in a zaman aka zo yin kisasi za a wuce abin da yi iya abin da ya ci maka na mutunci ko abin da ya ci maka na rayuwarka ko abin da ke jikin gaba hannunka in ya zama ba za a iya cire wannan gaba ba tare da an tirsasu zuwa ga bata wata gaba daban ba to dole sai dai a koma kan kisasi haka yake a fiqhu fa idza kana ajizan idan mutun ya zama ya gaza ba zai iya ramawa ba au kana lintisaru yufdi ila udwanin za'id ko kuma ya zama kokarin te ramawa zai bayi zuwa ga wani ta'addanci da ya wuce wanda aka mai lam yajuz bi halasta ba wa hadha huwa aslun nahyi anil fitna wannan shine asalin hana fitina fa kana idza kana almuntasiru ajizan sai zama idan ya zama shi wanda yake neman ya taimaka a taimaka mishi din shi gazajje ne wanti saruhu fi udwan kuma ya zama a cikin rama wanda zai akwai ta'addanci fa hadha to wannan shine abinda aka hana din kaga idan wani shugaba da ke rike da mulki ko sarauta ko shugabanci ko wani mukami ya cutar da kai kai mabi a asali ba ka dai da kai ma'ana yafi karfinka shike da soja da ƴan sanda shike da executive power shike da beto shike da kaza shike da mukami zai iya tsaye da albashinka zai iya koranka daga aiki zai iya sa a kama ka a kulli gwamna ne shi ko chairman kai kuma talaka ne kawai ko to kaga yafi karfinka ba za ka yi ramawa ba da haka maganan walamanin tasara anan ba ta taso ba ko kuma ya zama garin ramawan za ka yi udwani akan wanda bai je bai gani ba shine wani shugaba ne ya zalunce ku ko kuma kun fito kan titi kuna zanga-zanga na farko kun tara hanya kun hana mutane harkokinsu wani ya zo wucewa daga zaran kun ga fentin motar shi irin na watan jam'iyyar ne kun fara dukan mota ko kun ganshi da hoton dan siyasa kun jawo shi kun bubbuge shi wata mata halama na kuda take za kai ta asibiti kun hana a wuce wani zai je neman abincin shi ne duk kun tara hanya kaga udwani akan wanda bai ji ba bai gani ba shi kuma wancan da ya cutar da kudin bai ma san ana yi ba hala sannan in ya tashi sanda zai san ana yi me zai yi sai ya aiko da ƴan sandan kwantar da tarzoma me kun su kwantar sai su ƙara tarzoma in suka zo su bubbuga muku tiya gas su bubbuge ku su kama na kamawa wanda ya bude tsautsayi ko ƙara kwana su kashe shi wani ma bai ji ba bai gani ba dan kallo ne ko mai wucewa sai a kama shi da aje a tarkata ku aje a saka ku a cikin cell in cell din ma ya cika abu a watsar da ku akan dagalin gidan yari ko barikin sojoji annan zariya akai har mutane ne suka kai masu na shan fitsarin su saboda bala'i kwana wajen uku ba a ba su abinci ba a ba su ruwa ba a ba su komai ba aka wurgar da su akan dakali kawai akan duwatsu kuma wasu ma ba su san me yake cikin duk me jawo wannan saboda an sanar da zabe mutane suna ganin an musu magudi suka fito suka fara ihu suna kona kone gidajen wanda suka kona ba gidajen wanda suka sanar da zaben bane ba gidajen ƴan takara bane wasu ne kawai da ake jin haushin su cewa ina suka samu kuɗi aya siyasa suka samu kuɗin su kaga duk wannan udwani ne duka udwani ne
kuma me ya haifar da ƙarshe bai haifar da dame ido ba kuma haka aka hakura akan wannan zaba wasu aka kashe su wasu aka gurgunta su wasu har yanzu din da muke magana ba ma san yanda suke ba Allah shi kyauta wama hadha fayajibu al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar bihasabi izharis sunnati wa shari'a yace duk da wannan fa ba ana cewa shikenan sai ai shiru ai gum kawai ai ta Allah ya isa ba ya annabawa murji'a kuma kenan ba za a ce kawai ai shiru a ai ba a magana ai zamanin fitina ba a ce haka ba dole za a tashi ai al-amru bil ma'ruf ai annahyi anil munkar bihasabi izharis sunnati wa shari'a ta hanyar bayyana sunna da shari'ar musulunci da karantarwa da wa'azi da tunatar da mutane da koya musu addini alqur'ani da sunna da tauhidi da fiqh wajibi ne malamai su tashi su gaba da yin wannan dan haka ba wai ana nufin shikenan sai ai shiru akan abin da ya shafi addini da rayuwar mutane ba amma dai ba za kuma a tada tarzoma da zaune tsaye ba domin wannan shine manhajin limaman farko a zamanin da su maliku suka rayu su shafi'i su ahmad dama al-imamu Abu Hanifa wanda shi yana maganin halascin yin wannan tarzoma misali Allah ya gafarta mishi a zamanin su ba su fasa karantawa ba sai wanda aka ce karka karanta kamar Ahmad dan Hanbali za su karantar za su yi wa'azi za su koyar da ilimi da haka ilimin ya ci gaba da yaduwa su kuma sarakunan suna ta yin abin da za su iya na zalunci da abin da za su iya na kyautatawa da haka ba za a fasa karantawa ba shi yasa malaman sunna suna da littafai ma musamman akan ire-iren waɗannan qawaidin kaman al-imamu al-Khallal Abu Bakr daga cikin ɗaliban makarantar Imam Ahmad ibn Hanbal wanda ya rusu shekara 311 daga cikin littafin da ya tattara akan ilimin Imam Ahmad akwai littafin Kitabul Amri bil Ma'ruf wa Nahyi anil Munkar haka Ibn Abi Dunya a cikin majmu'arsa akwai littafi musamman akan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar haka zaka ga malamai da dama suna yi wajibi ne a miƙe ai ta yin wannan amma na farko dole ne ya zama wanda zai haka ya zama akan ilimi zai akwai sharadi guda uku sharadi na farko kafin al-amru bil ma'ruf wajibi ne ka zama akan ilimi kake kai da zakai ka san abin da kake fadi ba wai tsabaragen zafin kai ne da dimin kirji zai kai ka ga wa'azi da karantawa ba na biyu ya zama akwai kuma ar-risk tausayi da bin abubuwa a hankali sannan bayan haka kuma akwai as-sabr hakuri da abin da zai biyo baya na cutarwa da zalunci da sharri da kage wani lokaci ma har da kisa yace wannahi anil bid'ati da kuma a miƙe wajen hana bid'a wadhalala da hana yaduwar bata bihasabil imkan gurgudan iyawa kama dalla ala wujubi zalika alkitab was sunna wa ijma'ul umma kama yadda qur'ani ya nuni zuwa ga haka sunna ke nuni zuwa ga haka ijma'in al'umma musulunci ma ya nuni zuwa ga haka Allah yana cewa wal takum minkum ummatu ko yad'una ila alkhair wajibi ne a samu wasu a cikin ku al'umma wanda za su dinga kira zuwa ga alkhair wajibi ne hadisi ko da suka zo akan haka burjik ne ba za su kirku ba sannan ijma'in al'umma musulunci ba a taba samun wani zamani da malamai suka ga cewa yanzu ba za a yi wa'azi ba ai shiru kawai babu wannan zamanin ko mun rikicewa zamani wajibi ne a ci gaba da wa'azi da karantawa da koyawa mutane alqur'ani da sunna da tsoratar da su daga bid'a da bata tsoratar da su daga barin shirka da kokarin gyara halayensu da gyaran zakatunsu saboda ya zama an tsaye musu da hujja wanda ya bi ya more wanda bai bi ba an riga an tsaye mai da hujja ba za a bar mutane haka su zauna haka sakaka kamar ba addini suke ba wa kaseerun minan nasi kad yara ta'arudu ash-shari'ati fi dhalika wasu mutane suna ganin akwai tufka da warwara a cikin cewa kada a yi fito na fito da shugabanni kuma an ce a ci gaba da yin wa'azi sai su ga to ai akwai karo da juna shugabannin nan suna yin barna suna yin lefi kun ce ka ai musu magana to ya za a yi da su kenan ko kuma kun ce da an musu magana an yi khawarijanci to ya za a yi da su kenan gara kawai ai shiru wannan yakan bujiro cikin tunanin mutane da dama fa yara anna al-amra wan nahyi la yaqumu illa bi fitna sai mutun ya ga cewa ai in dai za a yi wa'azi ayi umarni da kyakkyawa ai hani game da mummuna to fitina za ta biyo baya mun je can gaba zai mana babi musamman akan qawaid na al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sai ba za mu yi ta'arudi akan su anan ba sosai insha Allah yace to wasu suna ganin akwai yiwuwar a samu fitina duk inda za a yi wa'azi ko karantawa fa imma an yu'mara bihi ma jami'an ko dai ai umarni da su din gaba daya ayi wa'azi kuma in ta kama ayi bugi in buga a ta da kayyab baya auyunha anhuma jami'an ko kuma duka a fasa ba za mu yi wa'azi ba kuma ba za mu yi fito na fito ba to duka biyin nan hanyoyin in bid'a ne wancan na farko yin wa'azi da yin bugi in buga hanyar khawarija ne da su da mu'tazila an kaji mu'tazila suna faran al'amr bil ma'ruf abinda suke nufi fito na fito da shugabanni har yanzu akwai ire-iren wannan malaman a duniya wanda suke da irin wannan ra'ayi shi kuma hanya ta biyu na murji'a ne wanda suke ganin ayi shiru kawai kowa ya koma yayi ta salati kawai shi kadai alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaytum su kuma da wannan suke makalewa nasu bid'ar kenan ba za su yi kowa wa'azi ba kuma duk abin da wani yake ba ruwan su to shi ma wannan bata ce ba daidai bace ita ma zai mana tattaunawa akai insha Allah yace walaysa kadhalika ba haka abun yake ba bal yu'maru wa yunha za a yi umarni da kyakkyawa a yi hani ga mummuna wa yusbaru anil fitna sannan a yi haƙuri daga barin fitina din kama kala ta'ala kama yadda Allah ya faɗa yace wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar wasbir ala ma asabak a cikin kissar luqman ko ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur ce ya kai dana ka tsaye da sallah sannan kai umarni da kyakkyawa kai hani daga mummuna sannan kuma kai hakuri akan abin da zai biyo bayan wannan lalle yin haka na daga cikin al'amura masu girma masu wahala a cikin hadisin da al-imamu abin nan ya fitar da shi imamu Abu Dawud da Ibnu Majah sun fitar da shi wanda Shaykhul Albani ya hassana shi a cikin Sahihul Jami' as-Saghir manzo Allah sai sai yake cewa ahabbul a'mali ila Allah al-imanu billahi wasilatu ar-rahimi wal amru bil ma'rufi a wata riwayan ya zo da summa ma'ana mafi kyan aiki mafi soyayya aiki a wurin Allah shine imani da Allah tauhidi daga nan sai ce summa silatu ar-rahimi sai kuma sada zumunta summa al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sai kuma wa'azi karantawa kiran mutane zuwa ga gaskiya da hana su bin barna hadisi ne dan tsayin shi haka akwai sauran maganganu a cikin shi amma wannan shine mahallin shahid dake cikin sa dan haka amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wajibi ne ga al'umma ba kamar da wasu kai ruko da waccan aya cewa alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaytum kowa ya ta kanshi kada wani wanda ya bata ya dame ku ba ruwan ku da shi ba za a tambaye ku al'amarin shi a lahira ba to abinda ke biyo ba haka nazari a shine barnar da bata din idan ba a magana akan ta ba a hana ta za ta ci gaba da yaduwa har ta kawo kanka kai ma dan fitina ce kai ma ta lashe ka ko kuma ta lashe zuriyarka ko abinda kake akai har awayi gari mutane ba sa iya tantance menene mai kyau menene mummuna sai zama a sanda zaka zo ka ce kaza mai kyau ne sai a ce ka kawo mummuna abu ko sanda zaka zo ka ce kaza mummuna ne sai a ce ka soki abu mai kyau kamar yadda Ibn Mas'ud yake faɗa a cikin hadisin da aka rubuta daga gare shi mawqufan cewa daga cikin alamun tashin alkiyama shine mutane su waye gari ba a iya ba a san sunna ba ba a san bid'a in ka zo ka faɗi kaza sai a ce sunna ne sai a ce ka kawo bid'a in ka zo ka soki kaza bid'a ne sai a ce ka soki sunna to da haka wajibi ne malamai wanda suka san ilimi suke da kuma juriya suka san abin da suke yi su miƙe su yi wa'azi su kira mutane zuwa ga gaskiya kuma su hana mutane daga bin san zuciya da ƙarya da bata da shirka da sauran munanan al'adu ko dabi'u ko zinubai Allah ka tsare wa qala ubadat sai kuma sahabi ubadat dan samit a cikin hadisin sa dake cikin bukhari da muslim da sauran littafai sunan an-nasa'i littafin sunan ibnu majah littafin musnad al-imam ahmad ibnu hanbal duka surato wannan hadisi a cikin wannan hadisi shahararre na ubadat dan samit yake cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ala sam'i wa ta'a mun yi wa manzon Allah chaffa wato mun mushi mubaya cewa zamu yi ma zamu ji as-sam duk abin da ya faɗa zamu ji da shi da sauran shugaban da zasu biyo baya wa ta'a kuma zamu yi biyayya fi usrina a sanda muke cikin kunci wa yusrina da sanda muke cikin wadata wa man shatina da sanda muke cikin farin ciki da walwala wa makrahina da sanda muke cikin kunci da kyama wato akan abin da muke so da wanda ba mu so a cikin wuya da cikin dadi a cikin arziki da cikin talauci a cikin murna da bacin rai a cikin so da ki duka zamu yi wa shugabanni biyayya wa asaratin alaina da kuma sanda ma aka nuna mana san kai wannan yana magana ne a madadin su ansa sune suka manzo Allah wannan mubaya kamar yadda al-Imam al-Qurtubi Abu al-Abbas yake fada a cikin sharhin talkhis muslim al-mufhim yace cewa wannan hadisi dalili ne akan cewa ansar ba su da nasibi akan shugabancin nan su ba halifofi bane kuma haka suka hakura duk da irin fafalalar su jama'a kalle irin falalar ansar wajen mutanen makka sun kore shi sun nemi su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ya rasa wanda zai goyi bayan shi yazo yana wa'azi ma an hana shi a Ka'aba su kuma da suka zo ma suka ji labari suka ce to wannan fa shine annabin nan da Yahudawa suke bada labari babu abin da ya kamace mu illa mi marmaza mu shige addinin nan mu riga su shiga suka shiga kuma suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an hana kai wa'azi anan ka dawo garinmu mu za mu baka komai da kake so yace ku bari sai Allah ya bani umarni haka aka zauna shekara 1 2 kafin shekaru 2 nan sun je sun ta yin wa'azi a garin su duk an musulunta shi sa da manzo Allah ya zo Madina ba a dinga zuwa karbar kalmar shahada ba kowa ya riga ya fara musulunci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho garin su bayan an bashi izini daga wajen Allah subhanahu wataala da ya bo garin su din nan duk wani abu da ake yi ma bako to shi ba wai irin na bakunta suka mishi ba wannan za a ce bari ai ma kwana uku ko bari ai maka wani shiri na musamman ko bari ayi wani boye-boye a cewa suka yi garin ya zama naka ya manzo Allah sai da kai da shi duk abin da kai kawai shikenan kai ne yanzu shugaban garin haka manzo Allah ya zama kamar shine sarki dan bai san sarauta ne Allah ya bashi zabi ya ce baya san sarauta amma shine komai a Madina sai abin da yace da dukiyarsu da ƴaƴansu da iyalansu da kasuwancinsu mutane ne ƴan kasuwa manoma makiyaya da suka yi watsi da wannan suka zama sojojin musulunci mutane ne masu san gayu mutane ne masu shaye-shaye mutanen Madina akwai gidajen giya akwai importers na giya da suke zuwa can kasar Farisa da Rum suna kawo giya a kasar waje da aka ce an haramta duk suka hakura wasun su sai da suka talauci saboda kyauta da sadaka da ciyarwa akan musulunci ko kaga ai waɗannan a bisa tunani irin na dan adam sun cancanci a ce su za su mallaki wannan al'amarin tunda dai misali na farko dai garin su ne ma ake kuma da dukiyar su ake su ne akan gaba-gaba su ake ta kashewa Abdullahi dan Hiram za a kashe shi ma an harbe shi ko a ce an caka mai wuka a yakin Uhud yana kakarin mutuwa ko yana bada sako yana cewa ya ku ansaru ya kaiwa na ka gaya ma ansar idan suka bari wata kaya ta soki kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci amana Allah ku ci gaba da gogormaya dan kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gargaran mutuwa abinda kawai suka sani kenan kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har za a zo Badar sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara tara su ya kara jaddada mubaya'a su saboda alƙawarin da aka yi sun ce ne in dai kana cikin garin mu babu wanda yake taba ka to yanzu kuma Badar ba a cikin Madina bane yana so ya ji to wannan alƙawarin da akuka mun yayi kubarin wajen Madina idan bai kubarin ba na fita ni da kawai muhajirai ku zauna suka ce ya manzo Allah duk wanda kace mi zaman lafiya da shi zamu zama lafiya da shi duk wanda kace mi fada da shi kowaye sai mai fada da shi ka fada da abin da kake so kawai to duk da suka gama wannan abun fa shine a ƙarshen rayuwa manzo Allah ya zauna da su yayin wannan mitin din da su ya ba su hakuri ya gaya musu cewa a tsarin Allah ba su ne halifofi ba a tsarin Allah na kaddara sannan a shar'ance wanda za su yi halifancin nan su ne Qurayshawa ku yi hakuri sun ƙara mishi mubaya suka ce to mun yadda za mu bi a cikin jin daɗin mu da kuncin mu a cikin san mu da kin mu a cikin kaza da kaza da kaza suka ce mun bi wannan yasa malamai har suka baiwa mutanen ansar da suka yi musharaka a cikin waqatul harra suka ba su uzuri domin zaka ji a ƙarshe manzo Allah ya ce musu sai dai in kun ga kafirci ba wahal sun hukunta sun ba kansu fatawa cewa su sun ga kafirci ne shi sa zahabi da kanshi da yazo a cikin tarikhul islam yake cewa wa qamu lillahi suka miƙe don Allah wannan abun da suka yi da ikhlasi suka yi shi ba wai mujarradin tawaye ne suna son sarauta da wajen su dama shekara biyu baya an kashe Husaini wannan abun yana mu kowa ciwo an zo kuma yanzu ana ta yin mulki na san zuciya ya wuce abin da za su iya tolerate sannan kuma su Abdullahi dan Abi Mu'aytin sun je sun ga wasu abubuwa suka dawo suka ce sun ga kaza sun ga kaza sun ga kaza to da haka sai aka harzuka mutane suka yi wannan fitina fitan sai da aka kashe sahabbai da ƴaƴansu mutum 600 a wannan yakin banda sauran wanda aka kashe banda irin istibaha da aka yi ma Madina to amma malamai din sun ba su uzuri saboda annabi ya ce a kaunace su mutanen kirki ne yace san su imani ne kin su alaman munafurci ne duk wanda za a ambaci ansarawa ya ji wani kaikayi a cikin zuciyar shi to alama ne akan imanin shi ba mai kyau bane koda ko an ambace su da wata nakasa irin wannan misali cewa abinda suka yi ba su kyauta ba koda an ambace su a mataki na nuna cewa sun gaza a wani abu to ba za ka ki su ba domin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne jam'iyyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace wa allanu nazi al-amr ahlu kuma mun mushi mu baya akan cewa ba za mu yi jayayya akan al-amari ba Imam Ibn Hajar ya fasara yace al-amr anan al-mulk ba za mu yi jayayya mulki ahlahu ga mazowan shi ba to su waye mazowan mulki sune wanda suke kan shi wanda suke kan mulki sune ahlahu ba wai wanda suka cancanta ba alhalin ba sa kai akwai wanda ya cancanta amma baya kai ba dole bane duk wanda ya cancanta ya samu mulki tunda mutum ɗaya ne ke yi a lokaci guda ta yi kafin wani ya gama wani ya mutu kamar yadda Umar yake cewa da wane yana nan wane wanan Abu Ubaida ko saboda annabi ya kiyashi da suna Aminul Umma yace da yana nan shi kawai zan ba kaga ashe ya cancanta Abu Ubaida amma baya nan amma ya rayu har zamanin da Umar yana halifa to haka Hassan dan Aliyu a bisa sulhun da suka yi da Muawiya cewa bayan mutuwar Muawiya shi zai sai ya riga Muawiya mutuwa kuma a san da yayi din kafin Muawiyan ya cancanta kamar yadda Aliyu ya cancanta ya halifanci tun farko amma Abubakar ne yayi to da haka ahalahu shine wanda ke rike da mulkin a bisa tsarin doka wa an naquma aw naqula bil haqqi haythu ma kunna to kaji mahallin shahid game da amru bil ma'ruf za mu miƙe akan gaskiya ko kuma za mu faɗi gaskiya a duk inda muke la na khafu fillahi lawmata la'im ba tare da mun ji tsoron zargin mai zargi ba akan abinda za mu faɗi da ya shafi Allah subhanahu wataala kar ka ji tsoron zargin mai zargi wajen faɗin gaskiya fa amaruhum bit ta'ati kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su da'a wa nahahum an munaza'atil amri ahla ya hana su su yi munaza'an al'amari na shugabanci ga masu shi a cikin riwaya al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya zo da lafazin cewa wa in ra'aita anna laka wa alla tunazi al-amra ahlahu wa in ra'aita anna laka koda kana ganin haka sai ibn Hajar ya ce ma'anar shi wa in itaqatta annaka fil amri haqqan koda kana ganin kai kana da haƙƙi a cikin wannan al'amarin yace karka ta da kai baya ina fata mun gane koda kana ganin ai kai ma kana da haƙƙi kai ahlul shura ne ko ahlul hal wal aqd ne ko kune shugabannin jam'iyya ko kuka biya mishi kuɗin takara da ticket ko kune ma kuka ce ayi shi aka yi shi to karka ta da kai baya wa in ra'aita annal amra annalaka ibn Hajar yace wa in ra'aita annalaka haqqan fil amri fala tunazi ko kana ganin cewa al'amarin yana da kana da ta cewa akan shi kar kai munaza'a yace wa amaruhum bil qiyami bil haqq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da cewa su tsayu akan gaskiya duk yadda aka kawo su tsayu akan gaskiya wali ajali ma yuzannu min ta'arudi hadaini ta'arudul hiratu fi tilka fi zalika li ta'if to saboda wannan tunanin da ake cewa akwai karo da juna tsakanin in yin fito na fito da shugabanni da kuma a lokaci guda a ce a ci gaba da wa'azi to wannan ya jawo aka samu rudani ya bujuro ga wasu mutane tawaifu li tawaifa minan nas ga wasu kungiyoyin mutane wal ha'irul ladhi la yadri li adami zuhuril haqq wa tamyizil maf'ul min al matruk ma yaf'alu da kuma al ha'ir wanda ya shiga cikin dimuwa alladhi la yadri ma yaf'alu wannan itirad ne wanda bai san abin da ya kamata ya aikata ba li adami zuhuril haqqi saboda gaskiya bata bayyana gare shi ba wa tamyizul maf'ul min al-matruki ya kasu tantance kuma meye abun yi meye abun bari a cikin wani rudani na siyasa ko addini ko shugabanci sai ka zama ka shiga cikin haira cewa to wai suwaye make da gaskiya suwa zan goyi baya wata jam'iyya ce tafi dacewa wani dan takara ne wane ne mai gaskiya a cikin wannan fitinar da ake kaga ka zama al-ha'ir kaga wani cikin rudani saboda li adami zuhuril haqi gaskiya bata bayyana gare ka ba wa tamyizul maf'ul min al-matruki baka iya tantance meye abun yi ba meye abun bari ma yaf'alu wannan shine bin nan sila din nan la yadri ma yaf'alu bai san abin da zai aikata ba in ma li khafa'il haqqi alayhi ko dan gaskiya ta buya gare shi aw li khafa'i ma yunasibu hawahu alayhi ko kuma abin da ya dace da san zuciyar shi ya buya gare shi ga inda san zuciyar shi ya karkata amma bai ga hujja da ya kamata ya bi san zuciyar ta shi yana neman abin da zai kara mai kwarin gwiwa ya rasa sai zama cikin haira ya rasa to me zai bari kamar da mafi yawan mutane suke cikin irin wannan dimuwar a yanzu game da harkar siyasa ko tattali ko tsarin mulki ko zamantakewa za ka ga to wai waɗannan shugabannin anya ama yi musu addu'a kuwa anya ba za a fito a yi ta maganganu akan su ba to in kuma yi maganganu akan su to ai ya zama irin abin da aka ce to amma ai suna zalunci to amma kuma an yi maganganun ai suna ragewa ai yana haifar da da mai ido ai ana ganin cewa idan an yi surutu suna denawa ko suna fasa wani abu kaza mutane sai su shiga cikin dimuwa iri daban-daban to ya zaka yin ka shiga wannan dimuwa shine sai ka kame bakinka sai ka tsaya tukunna kai ta addu'a Allah ya shi sai da kai zuwa abin da yake shine gaskiya wal bid'atu wal maqaratun bil furqa yace ka san dai cewa ita bid'a to tana gwama ne da rabuwar kai kama anna sunna maqarunatun bil jama'a kamar yadda sunna take gwama da hadin kan al'umma duk sanda kaga ana yin bid'a to zata haifar da rabuwar kai duk sanda kuma ake bin sunna zata haifar da haduwar al'umma ne idan kaga ahlus sunna suna rarrabuwa to akwai bid'a su ma a cikin su akwai son zuciya a cikin su ba sunna kawai suke bi ba koda ku ba gari ɗaya suke ba koda ba tafarkin su ɗaya ba koda ba sunan kungiyar su ɗaya ba al-mafrud ya zama a hankalin su a hade yake koda bakin su bai hadu ba ko zamanin su bai hadu ba al-mafrud ya zama irin karantawar su da manhajin su a hade yake idan ku kaga ahlus sunna da ahlus sunna manhajin su daban tunanin su daban hasali ma suna sukar juna ko suna wa juna raddi ko suna gaba da juna to alama ne akan cewa su ma yan bid'a ne jama'a suna da bid'a su ma take da alaka da raba kan al'umma koda suna kurarin sunna a wani bangare na rayuwar su ko addinin su fa yuqalu dan haka ne ake cewa ahlus sunnati wal jama'a haka ake fadan wannan lafazi a ce ahlus sunnati wal jama'a mazowa sunna da kuma jama'ar musulunci kama yuqalu kamar da ake cewa ahlul bid'ati wal furqa mazowa bid'a da raba kan al'umma waqad basadna hadha kulluhu fi ghairi hadha al-mawdi ibn taymiya yace mun tattauna akan wannan dalla dalla a wani wuri daban kama a cikin majmul fatawa mujalladi na 12 inda ibn taymiya yayi magana akan hadarin da ke cikin rabuwar kan al'umma ya dau ya ja numfashi yana tattaunawa akan ire-iren waɗannan abubuwa da suke jawo rigingimu da yadda ake magance su da kuma ya ake yi a ci gaba da zama a ƙarƙashin haɗin kai na al'umman musulunci wa inna bal maqsudu huna abinda nake so kawai nayi anan inji ibn taymiya at-tanbihu ala wajhi talazumihima nayi fadakar izuwa ga fuskar yadda ake samun lazimtar juna tsakanin sunna da jama'a da lazimtar juna tsakanin bid'a da furqa muwalatul mutafarriq muftariqaini da kuma wato muwalatul muftariqaini da wato haduwan abubuwan nan guda biyu da suke sarrafa da junansu sunna ba ta haduwa da furqa bid'a ba ta haduwa da jama'a wa in kana kilahuma fihi bid'atun wa furqa koda ko wato a ce ga wasu masu rabuwa da juna su iya hada kai koda tsakankanin su akwai wata bid'a ko wani rabuwar kai aw kanu mu'minina ko kuma su kasance mu'minai fayuwalauna bi imani to sai su hada kai nan karkashin imaninsu wa yutraku ma laysa min al-imani min bid'atin wa furqati ayi watsi da abin da baya cikin imani na bid'a da rabuwar kai fa innal bid'ata ma lam yashra'ahu Allah min ad-din in aka ce me bid'a kuma shine duk abin da Allah bai shar'anta shi ba cikin addini shine bid'a فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه duk wanda yake yin wani abu yana bauta Allah da shi abinda Allah bai shar'anta ba to wannan sunan shi bid'a koda kuwa ta hanyar ta'awili yake ba san zuciya bane abinda yake cewa anan shine yana so ya mana ishara izuwa ga cewa fuskar haduwar abubuwa shine a samu kauna tsakanin mutanen da suke da wani rabuwa ko wani sabanin ra'ayi idan suka iya kaunar junan suka zauna wuri daya alama ne akan sunna suke bi idan ko suka kasa zama wuri daya koda suna da'awa cewa suna bin sunna wannan kuma alama ce akan suna bin bid'a koda ko a wani bangare suna cewa su masu bin sunna ne yace shine abinda nake cewa mu'minai suna iya muwalatin junan su ta hanyar kowa ya bar bid'ar da yake ciki kowa ya bar barnan da yake ciki kowa ya bar kuskuren da yake ciki sai su hada akan sunna ce meye kuma kuskuren da bid'ar shine kowa ya bar abin da yake wanda ya san ba Allah ne yace ayi ba duk abin da kake yi wanda ka san ba Allah bane yace ayi to ka bar shi koda wani shehi ne yace ayi ko wani limami ko wata fatawa taka ko wani tunanin ka ko wani ta'awilin ka yace duk wanda ya bauta wa Allah da wani abu wanda Allah bai ce a bauta mai da shi ba to sunna wannan abun bid'a koda da ta'awili an ana so misali musulmi kan sai hadu sunna da dariqa da izala da kaza duk a zama musulmi tsintsiya madaurin ki daya ko to shine kowace kungiyar musulmi ta nene abin ta san cewa Allah bai ce ayi ba sune suke da san zuciyarsu kowa kuma ya san abin da yake da haka ba sai alisa ba misalai ba kowa ya san me yake yi wanda babu shi a qur'ani babu shi a hadisi sai dai a san zuciyarsa ko a wasu maganganu wasu malamai to kawai yace ya daina shi da zaran ya daina wannan shikenan sai zama sauran duka abin da ke cikin sunna ne kawai abinda qur'ani kawai yace ayi ne yake sai zama kuma daman kowa yana da ijma'i fil jumla akan su waɗannan abun bi ne qur'ani da sunna shikenan sai kai hado amma bai yiwa a ce za a hada kai kuma wani na kallon cewa to fa ko za a hada kai sai an ci gaba da yin kaza sai an ci gaba da yin salatul fati misali kuma an ce na take ce a ai tana da falala babu ita a qur'ani ko kuma zai ci wata a Qur'ani da harafi harafi wanda ba haka ake ciro Fatiha ko Ayatul Kursi da Qur'ani ba za a same ta a wuri ɗaya ne a dunkule amma zai ce zai ciro ta da harafi harafi cikin Qur'ani can ya ciro Fatihu can ya ciro Walaka da sauransu to kaga irin wannan ba addini bane to ya bar shi kawai duk wanda ya tsara wani zikiri yace ayi ya bar shi ba addini bane su zazzaki da suke yin makon haɗin kan musulmai abinda za su yi kawai shine su daina yin duk abin da suka san ba musulunci bane zagin salaf daga cikin sahabbai aibata mutanen farko yin ƙarya a cikin addini yin maulidi na mutuwar wani da haihuwarsa tunda wannan duka ba addini bane ko da zaran sun bar shi sai su ga sun koma kamar sauran musulmai abinda suka san suna wasa da shi na addini ba sa sallah ba sa juma'a ba sa kaza duka su daina su daina auren mutuwa su daina kaza sai su ga sun dawo cikin musulmai kawai shikenan amma duk ƙarya ne abin da za su yi na a kira wai taron haɗin kai ƙarya ne tunda an zo wurin ma sai an zagi wasu mutanen da musulmai suna girmama su kaga ba zai yi ba zai yi a haɗin kai a haka ba wa hadha mawjudun min jami'i ahli at-ta'wil al-muftariqina min al-awwalina wal-akhirin irin wannan san zuciyar akwai shi a cikin dukkanin kungiyoyin ta'awili duk wani wanda ya canza addini daga yadda aka san shi zaka same shi da wani nasibi na irin wannan barna sawa'un a cikin mutanen farko yake ko a cikin mutanen baya ma'ana irin ɗan bid'ar qadariyya da khawarija kaga sun rayu da mutanen farko irin ɗan bid'ar da suka biyo baya irin karramiya irin dariqu na sufaye wanda suke akan manhaji na bid'a irin mazhabobi na barna da ilhadi irin kullabiya da makamantansu sai ka samu kowa a cikin su da wani rabo na irin wannan barna ta ta'awili da kokarin sanya abin da ba addini ba a cikin addini wa innahum idza ra'aw ma fa'alu ma'muran bihi wa lam yakun kadhalika falaysa ma fa'aluhu sunnah yace domin su waɗannan kungiyoyin ko da yake suna ganin abin da suka aikata suna ganin kamar an umarce su ne da su yi shi ko ba haka bane wanda suke yin wazifa misali suke yin tattaki suke yin kaza a tunaninsu su amawan cikin abu suna ganin da gaske ne umarnin Allah suke bi da gaske ne addini da gaske ne wata sunna ce suke rayawa da gaske ne suna neman lada ne ko yace walam yakun kadhalika kuma ba haka bane falaysa ma fa'aluhu sunna ba sunna bane bal huwa bid'atun bid'a ce muta'awwilatun wanda suka yi ta hanyar tawili mujtahadun fiha min almunafiqina wanda suke suna kokari a cikin yin ta irin kokari wanda yake na munafikai sawa'un kanat fid dunya aw fid din daidai wa daidai cewa wannan bid'ar game da addini ne ko game da rayuwa kamar misali a ce a cikin sallah ne ko zikiri ko azumi ko ambatan Allah kaga game da addini kenan ko kuma a cikin siyasa ne ko kasuwanci ko aure ko zamantakewa ko makwabtaka da sauran abin da ke da alaka da rayuwa wannan kuma na duniya ne to a cikin kowanne ana iya samun irin wannan bid'a da ta zama akwai ta'awili irin na munafikai shine kokarin kawo wani abu da za ku ga cewa ku sai an yi wannan wannan fa addini ne alal misali shine kawo zikirori waɗanda annabi bai karantar da su ba da sanya musu wata falala wacce Allah bai san da ita ba da kuma idda'in ma cewa Allah ne ya saukar kaga wannan ta'awili ne na barna a cikin addini yin wasu azumi ko wasu ibadoji na dare ko wasu khalwa ko tarbiya waɗanda Allah bai saukar da sultani akan su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da su ba salaf ba su irin su ba kaga shi ma bid'a ne a cikin addini sannan bid'o'i a cikin rayuwa kaman game da shugabanci din shine halasta yin wannan fito na fito halasta auren mut'a halasta kaza halasta kaza cire gashin munkiri duk waɗannan bid'o'i ne a cikin rayuwa karban humusi na dukiyar mutane bid'a ce a cikin rayuwa karba kwace musu dukiya mai da su bayi wanda za su dinga wani kato kawai wahala su dinga mishi bauta da sunan cewa ba sai sun yi bauta Allah ba kamar yadda shehunnai suke duk wannan bid'a ce a cikin rayuwa to duk wanda ya kawo irin wannan ya kawo barna ne bai yiwa kuma ya kawo wannan barna ya ce kuma a ci gaba da tafiya da shi haka a cikin addini ya kwatanta su da cewa munafikai wato bid'a munafikai shine kawo barna a cikin addini kawo fasadi ruda al'amarin musulmai kawo musulmai shubha shine abinda ake nufi da bid'a irin ta munafikai da suka ringa farkon musulunci sanyawa musulmai masu rauni shubha nuna musu cewa akwai matsala a cikin wannan addinin kawo ta'awili canza fassara na abinda Allah yake fadi daukan wata aya ko wani hadisi wanda yake da wani mutashabihi da yayata shi dan a ruda musulmai kamar yadda dai zaka ga mafi yawan kungiyoyin bid'a din haka suke daukan abin da yake falala ce ta wani sahabi ko ta wani mutumin kirki sai a juya ta zuwa abin zargi ina inda yake masu Aisha da su Abdullahi dan Umar su Umar din shi kanshi su Abu Huraira abinda aka ambata a tarihin su na falala sai dan Shi'a ya zai juya shi zuwa ga abin ki cewa to kaji ko yanzu ga Aisha tana yi manzo Allah galat shi kuma manzo Allah bai ga haka ba sai jawo hadisi ne tiryan hadisin da cikin Abu Dawuda yana cikin Musnad Imam Ahmad cewa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana daga murya tana mishi irin tsageranci da mata suke har mahaifinta ya shigo yana so ya daka ta manzo Allah kuma ya tare yace a kai hakuri sai na Bakar ya fita cikin fushi yace ai sai ku yi bai dawo gidan ba sai da aka yi kwanaki da ya zo kuma daga zaure sai ya ji suna kyalkyala dariya ita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yana cewa to ni ma ku shigar da ni cikin al'amarinku na jin dadi kamar da kuka shigar da ni cikin bacin ranku sai manzo Allah ya ce kadfa alna mun shigar da kai kaga shi manzo Allah bai gaya mata magana ko kwaye da ta bacin rai ba amma sai a ce to ai ta mai galatsi sai kuma su dauko aya la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi shikenan sai a juya falala kuma tattaunawa ce kawai irin ta miji da mata al-imamu Abu Ja'far al-Tahawi ya ruwaito kissar a cikin abin nan din shi tawilul mushkil abin nan sharhu ma'anil sharhu mushkil al-athar ya tattauna akai hadisi ne sananne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha ce suke wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo abinci ne ko wani abu rabawa sai ya diba ya ba su Aliyu da Fatima ya fi na kowa shine sai ta yi fushi tace ai dama ka fi san su da iyalanka haka tace mishi ka fi san su akan ni da ubana wanda kuma kaga shi kuma an tambaye shi wa ya fi so ya ce ita yafi so an ce cikin maza ya ce babanta dan ka san mata koda kana nuna musu kauna suna iya sare na kauna cewa ba haka yake nufi ba shikenan sai Abubakar ya jiyo wannan magana yana shigowa muryarta on top of her voice da ake cewa shine sai ji zai kai mata duka sai manzo Allah ya tare kuma ya sa hannayen shi duka ya tare ya ce a harbi ne ta har bayan kuma Abubakar ya fita yake ce mata kin gani na hana ya buge ki yanzu yake ce bana kauna ki ya ci gaba da lallashin abashi amma su kuma ɗan shi a yi su ce to wannan kuma yanzu alama ne akan dama ba mutum mai kirki ba ce to haka suke juya duk wata falala sai sun juya ta zuwa abin nan zuwa naqma su ce kaza su ce kaza su ce kaza to kaga irin wannan shine ta'awilin munafikai kamar da Qur'ani ya bada labari akan su ga yanzu zai buga mana misali na ayoyin Al-Qur'ani kamar fadin Allah kama qala ta'ala law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum samma'una lahum lokacin da aka fita yakin tabuka ne wannan sai zama wasu suna ganin to ai an rage mana yawan runduna saboda wasu basu fita ba wasu sun yi takhallufi da ma sun fito har da wani ma jarimi ne shi kadai ma ya isa yi musara'a da mutum 40 sai suna dan jin rauni a zuciyarsu shine sai Allah yake ce musu law kharaju fikum waɗannan mutanen da sun fito fa sun bi ku ma zadukum illa khabalan ba abin da za su ƙara muku illa khabalan khabal illa fasadan wa darara sai barna da cutarwa ko kuma illa khilafan ba abin da za su ƙara muku sai sabani wannan istisna'i ne munqati'i in ka dauki wannan fasara ko kuma ghairu munqati'i in ka dauki wannan fasaran na ba za su ƙara muku komai ba sai rauni domin kuna tsammanin su ƙara muku ƙarfi ne ko kuma ba su ƙara muku komai ba sai rudewa sai zama munqati'i kenan dan sun zo ko za su dinga surutu ne suna cewa to yanzu Allah jibo wannan wannan me zai agun yakin nan yanzu ma wannan guzurin ko zai ishe mu ai wannan yakin ma ba yanzu kamata a yi shi ba me yasa ake mana irin wannan eh mun baro gonakin mu da sai a bari sai mun yi girbi kuma yayi kyau koko jama'a din da aka zauna wani ya da zango sai sun sake sanya ma wasu musulmi shakka game da abin ce wannan musulunci an ce la ikraha fi din kuma ana tafi mutane a ta kashewa mu mun kasa fahimta wannan addinin sai wani daga cikin wawa ya ce kuma gaskiya ne wani gaskiya ne fa abin da ka faɗa to tunda dai mun ce za mu bi bare mu bi mu gani duk sai a sa musu rauni a cikin tunaninsu in ka lura haka yan bid'a suke ma ahlus sunna suka samu wanda yake bai san abin da yake ba kuma ya je da shirmin shi yana sauraron su ko yana bibiyan kasusuwan su ko yana zuwa gun wa'azozin su ko kuma irin malamai na ahlus sunna da suke da jaraba san muqabala yin muqabala da yan bid'a garin yin muqabala dan bid'an nan sai ya cusa mabiyanka wasu shubuhoyin da ka kasa warware su a cikin muqabala ko kuma koda ka warware sai su kuma su kasa fahimtar warwarar da kai su dinga cewa eh to ai kuma sun kawo ayoyi sun kawo nafsi Allah shi kyauta wala awda'u khilalakum kuma da sun shiga tsakankaninku awda'u khilalakum za su shiga tsakankaninku da ababan hawan su bin namimati wal fitna za su shiga cikin ku su dinga kawo muku annamimanci da fitina su dauki labarin wani su kai ma wani su dauko na wani su kai ma wani yabghunakumul fitnata suna neman su yada birgici tsakankaninku wa fikum samma'una lahu kuma akwai masu sauraron su masu kyautata musu batu masu dauka cewa yi da gaske suke yi masu dauka cewa yi wannan wani ba zai ƙarya ba wani abin da ya faɗa iyakar abin da ya kudurce kenan tunda dama an san shi babba ne a cikin mutane amma kuma munafiki ne ba a sani ba zai zo ya faɗi magana kuma wasu za su ji wafikum samma'una lahu to wannan da aka faɗa malamai suka ce sai ya natsar da sahabbai suka gane eh to gara da ba su biyo mu din ba wa qala Allah ya ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili daga cikin salan munafikai shine waɗanda suke da karkata zaygun ai mailun kamar yadda Allah yake cewa falamma zaghu azaga Allahu qulubahum karkata sun zukatan sun karkace daga imani fayattabi'una ma tashabaha minhu sai su dinga bin abin da yake mutashabihi a cikin alqur'ani ibtigha'a alfitna dan neman ta da zauna tsaye wabtiga a ta'awili dan kuma sai da shi su murde ma'anar shi almutashabih shine abinda ba a fahimci fassarar shi a bisa wajihi na yanke ba shine mutashabihi da dukkan takaitawa to mutashabihi na iya zama mutashabihi ne ba wai shikenan ba wanda ya sani ba a wasu ba su sani ba kuma fiye mutane ba su sani ba kamar yadda Allah yake faɗa game da kissan ashabul kahfi cewa sai quluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaibi Allah yace mutane wasu suna cewa uku ne karansu na hudu ko wasu ce su biyar ne karansu na shida Allah yace duk wannan fagamiya suke a cikin gaibu ba su sani ba Allah ya ƙara cewa kuma gaba kadan wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi iddati ma ya'lamuhum illa qali kaga wannan lissafin da aka yi kala daban-daban Allah yace ba a sani ba sai yace kuma amma wasu ƴan kadan sun sani to wannan shine ake cewa mutashabi abinda aka kasa gane biddika me ake nufi da shi amma ana iya samun wasu ƴan kadan sun sani a wani zamani ko a wani wuri ko a wani yanayi amma sauran mutane mafiya ba su sani ba to sai wani ya dauke shi ya sake ya amfani da daman nan ta rashin sanin mutane sai ya ƙara ruda su ya ƙara ya kwankwana su ya sa musu rudani fiye da wanda suke ciki idan ka dauke da mutane suke rayuwa a cikin jahilci a yanzu to watakila 70% na abin da ke cikin alqur'ani zai zama mutashabi a fuskar su fiye da 70% abu mafi yawan mutane saboda ba su san fasarar shi ba ba su san ma'anarsa ba ba su san nassoshin hadisai da suke fasara qur'ani ba ba su san maganganun sahabbai da tabi'ai da suke fasara alqur'ani ba wani ma bai san cewa akwai littafan tafsiri kala daban-daban da suke wannan aikin ba ko musulmi ne sai wani daga cikin malamai mai san bid'a zai dauko aya 1 2 wanda za su iya bayyana suna karo da juna a bisa yadda zai nuna wa jahilai wani ma ya ce ai kaza ne kaza ne kaza ne ai ta dai ta da fitina to wannan shine irin abinda Allah ya hana ittiba al fitna ibtiga al fitna ibtiga a ta'wili biye ma fitina ta da zauna tsaye da kuma biye ma kokarin canza fassara to ba haka yana nufin shikenan akwai abinda kwata-kwata a Qur'ani an kasa gane shi ba idan kai baka sani ba akwai wanda ya sani akwai tarjumanul Qur'an ibnu abbas akwai irin sai ibnu mas'ud akwai daliban su mujahid su ikrima su abul aliya ibnu abbas din da yake cewa babu wata aya sai ya zama na san yaushe ta sauka a ina ta sauka akan wa ta sauka babu abin da ba sani wannan Qur'ani sannan akwai daliban su akwai daliban su sannan akwai malaman da Allah ya ba su nasibi a duk zamani game da sanin Al-Qur'ani irin su Ibn Jarir irin su Qurtubi irin su Ibn Kathir irin su Qasimi ga sanin tafsirai birjik da ka wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai je koyi sanin yana su to ire-iren waɗannan abubuwan su ne ɗabi'ar munafikai ko dai shiga cikin musulmai da yada ƙarya da fitina don raba kansu ko kuma daukar alqur'ani a dinga buga bangaren shi da bangare mutashabihi da mutashabihi dan a ruda musulmai to yace dukkanin kungiyoyin bid'a suna da irin wannan koda su suna yi ba matsayin munafikai bane suna yi ne matsayin ta'wili amma aikin su ya zama iri daya da haka hukuncin su iri daya wajen kasancewar su masu kawo addini tarnaki da tare da natsayi watajidu a'immata ahlil ilmi min ahlil bid'ati wal furqati min ahlil imani wan nifaqi yusannifuna li ahli as-sayfi wal mali min al-muluk wal wuzara fi zalika yace hasali ma an samu limamai a immatu ahli al-ilm shugabanni a cikin ilimi min ahli al-bid'a a cikin yan bid'a wal furqa da rabuwar kai malamai a cikin yan bid'a min ahli al-imani wan nifaq wanda suke zuciyarsu ta da imani da munafurci mutum daya ne amma yana murawaga tsakanin akwai imani a zuciyarsa akwai munafurci yusannifuna suna rubuta littafai li ahli as-sayfi gamazowa ta kubba wal mali da masu dukiya min al-muluki wal wuzara fi zalika suna rubutawa sarakuna da masu arziki ko ministoci ko gwamnoni suna rubuta musu littafai da suke goyen bayan san zuciyarsu littafai wanda suke karkatar da mutane daga asalin gaskiya sarki sai ba malami kudi ko wani babban attajiri ya ba malami kudi malamin ya fadi magana a rubuce a wa'azi ko rubuta littafi wanda ta saba wa gaskiya kuma malamin nan ya iya yin shege ya kare bai aka fara wannan ba zai buga misali zaka sha mamaki misalan wai taqarrabuna ilaihim suna neman kusanci da neman shiga a wajen shugabanni bit tasnif ta hanyar rubuta littafi fi ma yuwafiquhu ya dace da san zuciyar shugabannin yin wa'azi yin karantawa bada fatawa da ta dace da san zuciyar shugabanni da ta ce abinda siyasar shugabannin take goyen baya wanda siyasa ce kuma ta zalunci kama sannafa kitaba tahlilin nabiy li ba'd al umara'i wa huwa al karhi kuma da aka samu wani mutum mai suna al karhi ya rubuta wani littafi ya sa mai suna tahlilun nabiy halatta shan abin mai wannan abin mai da suke sha na kasar kufa wannan malami ya zauna ya rubuta littafi dan ya halasta shan wannan abu ya rubuta shi ne kuma ga wasu sarakuna tunda su kuma sarakunan suna sha to kullun mutane suna musu abin nan suna musu yarfe cewa ai giya ce ai ba kyau kaza kaza sai aka nemi wani malami dan bid'a wanda yana da ilimi da zai iya wannan aikin su kuma suna da kudin za su iya siye imanin sa sai ya dauki kudi masu yawa aka danka mishi sai zo sai rubuta littafi ya same suna tahlilun nabiy gashi aka sai yake cewa la'allahu abul hasan ubaydillah ibn al husayn al karhi faqihun intahat ilayhi riyasatul hanafiyya bil iraq ce ina jin wannan malamin shine abul hasan ubaydillah ibn al husayn al karhi wanda malamin fiqhu ne da ya zama shine jagoran hanafiyya a kasar iraq an haife shi hijira shekara 260 ya rasu shi a shekara 340 ya rayu shekara 80 kenan a duniya asna alaihi az-zahabi fi al-ibar al-imam az-zahabi a cikin al-ibar fi khabar man abar yayi mishi yabo yace kana qani'an muta'affifan abidan sawwaman qawwaman kabir al-qadr ya kasance mutun ne wanda yake qani'an mai hakura da kadan muta'affifan mai iffa mai bautar Allah mai yawan azumi mai tsayuwar dare mai girman daraja akwai tarihin sa a cikin al-jawahir al-mudiyya da tafin a'lam nazrakli walakin qala anhu ibnu hadr fi lisan al-mizan sai ibnu hadr a cikin lisan yake cewa ramahu abul hasan bil furat bil i'tizal wannan malamin shine ake tunanin ya rubuta wannan littafin wa qad sannafa al-jahiz haka jahiz abu usman ya rubuta littafi qablahu kafin shi kitaban wani littafi akan haka lakin azunnuhu mutlaqan shi kawai ya rubuta shi ne kawai kai ba dan wani ba bai rubuta shi dan wani ba dan ra'ayin shi kawai shi kanshi jahiz din nan wani mutum ne kamar da zahabi yake fada yake cewa min azkiya ibni adama wa afradihim wa shayatinihim haka ya fada a cikin tarihul islam ce daga cikin mutane masu basira a cikin al'umma da Allah ya halitta da kuma irin wanda ba a saba ganin su ba kuma yace daga cikin shedanu ta kadari ne na karke wajen sakin baki game da al'amarin addini da sakaci da sallah wajen shaye-shayen kayan maye gashi ba mu'uta zale ga rowa ga kwadai duka jahiz abu usman bahr ibn amr ibn bahr gashi yake cewa abu usman amr ibn bahr ibn mahbub al-kinani al-laythi ash-shahir bil jahiz wanda aka haife shi da shekara 163 ya rasu 255 ya rayu kenan shekara 83 a duniya da 7 a duniya min a'immatul mu'tazila limami ne na mu'tazilawa wa ra'asi firqatul jahiziyya al-mansuba ilayhi kuma wanda yake shugaban yan jahiziyya mu'tazilawa ne da ake danganta su zuwa gare shi wa min a'immatul udaba daga cikin limaman adam mauliduhu wa wafatuhu bil basra an haife shi kuma ya mutu ne a basra akwai tarihin sa a cikin littafin wafayatul a'yan da shadaratul zahab da mujamul udaba na yaqutul hamawi lisalul mizan na al-imam ibn hajar al-alam nazrakli fadlul i'tizal al-milal wan nihal al-farq bayna al-firaq da kuma al-mu'tazila na jarullah jahiz din nan ya kware a ilimin adam littafin shi al-bayan wat tabyin yana nuna haka sannan masani ne akan ilmomin zamantakewa da al'adu yana da kitabul haywan yana da littafin kitabul bukhala labaran marowata sannan ya zauna da sarakuna su ne suka shiga cikin al'amarin nan na bid'atu khalqul qur'an suka yi ruwa suka tsaki akan ta ya kan kwana aka ce a shagon masai da littafi dan kawai ya karanta littafai duk littafin da ya sama sai ya karanta shi gaba daya sannan ya karanta ilmul awail na su Aristotle da Plato ya rude ga baki daya a cikin addini kamar yadda malamai suke faɗa cewa laysa bi tikatin wala ma'mud yana yin ƙarya yana kera hadisan ƙarya zaka ba a karɓar maganganunsa dan bid'a ne da kulli ma fil kalima min al ma'ani karshen rayuwar shi ya gamu da bakar cuta ta rashin lafiya ta stroke bayan jikin shi ya shanye ya zama abin nan tarihal sarif yana kwance akan gado tsawon lokaci ba sai dai miyo dake dilala a bakin shi amma duk da haka sarakuna suna zuwa suna gaishe shi saboda darajar shi a wurin su to wani mutune dai wanda yake kamar da zabi da ya fada sheidani ne Allah ubangiji ya gafarta mana gaba daya to haka shi ma ya rubuta littafi akan kokarin halasta annabi zaka yi samun tarihin sa a wuraren da ya ambata da kuma littafin tarihul islam na zahabi da littafin albidayatu wan nihaya na ibnu kathir wa kama sannafa ibnu furak kitaban fi madhhabi ibnu kullab kamar yadda kuma ibnu furak shine abubakar ibnu furak malamin da wannan malamin shine ya cutar da al-imam al-baihaqi Allah ya gafarta musu gaba daya sai imam al-baihaqi ya samu matsala a cikin aqidar sa wanda za ta bayyana maka haka idan ka karanta tafin shi al-asma'u was-sifat kokarin ta'awilin wasu sifatu da tafwidi ba a bisa yadda salaf suke yi ba to wannan malamin shine malamin da ya sashi a wannan tarba ka karanta tarihin zahabi a cikin sirru alamin nubala duk yake zahabi daga tarihin baihaqi a cikin sirru alamin nubala duk yake baihaqi daga baya ya tuba akan mafi yawan su littafin shi da ya rubuta na karshe haka ta bayyana kamar yadda akwai wani malami da ya yi bahasi akan shi musamman al-baihaqi wa mawqifuhu min al-ilahiyat malami ne da yake raye a yanzu a zamanin nan yayi wani thesis ne na degree akai ya bayyana maganganun da suke nuna ibada ga cewa baihaqi daga baya ya tuba akan mafiyawa daga cikin wannan abubuwan wannan ibnu furak zamu zo mu tarihin sa insha Allah a darasi da ya gabata da zai zo ka ji irin abubuwan da yake da su na matsaloli shi ma gashi na ana yake cewa abubakar muhammad ibnu al-hasan ibnu furak al-ansari al-asbihani faqihun shafi'iyyun wa mutakallimun ash'ariyyun sunan shi kenan abubakar ibnu furak muhammad dan husain al-ansari al-asbahani mutumin bashafi'i ne kuma malamin ilmul kalam ne ba ash'ari ya rasu hijira shekara 406 akwai tarihin sa a cikin littafin tabaqatu shafi'iyya na al-imam as-subki da littafin tabyin al-kadhib al-muftari ala abin hasan al-ash'ari na ibnu asakir ne dimashqi kenan da littafin wafayatul a'yan wa anba'u a'yan az-zaman na ibnu khillikan sai kuma an-nujum adh-dhahira fi tarikh misr wal qahira na suyuti kenan sai kuma al-a'lam ta khairuddin az-zarqli da kuma littafin muqaddima ta mushkil al-hadith wa bayanuhu na shi ibnu furak din wanda wasu malamai suka yi haqiqi littafin to shi ma wannan malamin ibnu furak ya rubuta littafi kitaban fi madhhab ibnu kullab ar-ra'isi ya rubuta littafi akan tari akan mazhabin ibnu kullab kullabiya da ake cewa masu aqida wanda take mummunar aqida ta ash'ariya extension ta aqida ash'ariya zaka yi mamaki kuma zaka ji ire-iren waɗannan malaman da ƴan bid'a ƴan uwansu wanda suka fi su kusa da sunna amma irin su abul ma'ali irin su ibnu juwayni kenan irin gazali al-imam al-gazali irin su fakhrur razi wanda dukkanin su da matsala a aqida amma kuma su ne suka shahara ma wajen yi ma waɗancan raddi kamar yadda su jahiz din can mu'tazila tare da wannan bala'o'in nasu kuma suna yin raddi ga khawarija suna raddi ga waɗanda suke da tarayya da su akan bid'a kamar yadda zaka iya yanzu sai ka ji dan dariƙa qadiriyya yana yi ma dan dariƙa tijaniyya raddi yana cewa dan tijaniyya zindiki sai ka ta mamaki har ya dinga cewa ma wai ahlus sunna ba za su iya ba su barshi da su kaga wannan ai dauka kai Kano ba ga muni yayi me kun kai kaje taka bid'a ka wanki ka kashi a jikin duwawunka kuma kai marmaza ka ɗebi ruwa ka kai ma wani ka ce shi mai wanki ga wuta a jikin ka kana kai gudu mai gobara gara kai ka gyara taka ko to irin wannan yana faruwa a aikace kitaban fi madhhab ibn kullab ya rubuta littafi akan madhhabin ibn kullab shine muhammad abu muhammad abdullahi ibn sa'id ibn muhammad ibn kullab al-qattan al-mutawaffa ba'da sanati 40 wa 200 ar-ra'isi wanda ibn hazm yake magana kan shi yana cewa ɗaya ne daga cikin manyan shehunan ash'ariyya daga baya yayi nashi madhhabin daban ibn hazm ya tarjuma sa a cikin lisanul mizan haka al-maqaridi a cikin al-khutat haka ainihin wato a cikin milal wan nihal na sharusatani da makamantan wurare ire-iren wannan haka ibn hazm a cikin al-fisal fil milali wal ahwa'i wan nihal wa kama sanafa abul ma'ali an-nizamiyya wal qiyasi li nizam al-mulk kama yadda kuma abul ma'ali ibn al-juwayni mai littafin waraqat Allah ya gafarta mishi shi ma ɗaya daga cikin ajaibud dunya ya rubuta wani littafi mai suna an-nizamiyya ko an-nizamiyya al-aqidatu an-nizamiyya da kuma al-ghiyasi al-ghiyasi shine ghiyasul umam bil min al-tayyar al-muzlim ko wani abu makamancin haka zamu zo mu ji sunayen da aka bashi sunaye kala daban-daban littafin da suke cike da damat muna nan aqidu ne a ciki ba dan kankani ba nizamiya din muna nan da ita a nan makaranta qata mujalladi haka to wannan malamin abul ma'ali kun tana mai tarihin sa a baya malami ne da ya samu kanshi a cikin imuwa da rudani amma daga baya Allah ya shirye shi Allah ya kalli kyakkyawan niyyarsa Allah ya shirye shi Allah ya gafarta mai akwai abul akwai nizamul mulk wanda wani babban kwamishina ne za a iya cewa ko babban minista da aka yi a zamanin sarakuna su Malik Shah da ɗansa da baban Malik Shah din shine Alab Arsalan ya musu waziri shekara 30 yana wannan wazirin yema uban shekara 20 yema dan shekara 10 gashi inda yake cewa taliki lamba ta uku nizamul mulk shine Abu Ali nizamul mulk al-Hasan ibn Ali ibn Ishaq al-Tusi Hasan dan Ali al-Hasan dan Ali dan Ishaq al-Tusi al-mulaqab bi Qiwamuddin ana ce mishi Qiwamuddin bayan ya zama minista kuma sai aka san shi da sunan nizamul mulk ولد سنة 80 بعد 400 an haife shekara ta 408 sannan wagutila an mushi kisan gilla assassination shekara ta 485 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani dan aqida badiniya ta shi'a shine yazo a cikin taron jama'a ya shiga hayyaje inda yake zinduma mushi wuka mai guba sidan jaridiyar mutu shikenan waziri ne wanda mutane sun ji dadin shugabancin sa mutumin kirki ne a sarautar sa gashi mai ilimi mai kyauta da ayyukan alkhairi da yawa da aka bada labari a tarihin sa Allah ya gafarta mishi kuma shine ya kafa makarantu kala daban-daban da aka fi sanin su da suna al-madarisun nizamiyya madarisun nizamiyya da ake cewa wanda kuskure ne mu yanzu da muke faɗa mu ce makarantar arabiya mai kama da boko sai a ce mata al-madarisatun nizamiyya kuskure dan ba ta shi bace eh ba ta shi bace wanda wasu makarantu ne da ya kafa nan musamman ake ce musu al-madarisun nizamiyya makarantu na nizamul mulk na fata mun gane wannan ya kafa su gari din da ya kafa makarantar zai dauki malamai ya ba su albashi ya ba su gurin zama ya dauki dalibai ya ba su wasu ya ba su abinci a cigaba da karantawa har bayan ya shude a duniya makarantun sun tabbata da damun su wasu su har yanzu akwai asar din su a kasashen Iraki da Sham da makamantan su to wannan malamin wannan sarkin shine aka zo aka kashe shi wa kana waziran li sultan Alab Arsalan sarki ne ga waziri ne ga sarkin Dalatu Salajika wanda suka taimaki Banu Abbas akan mulki amma su sai zama suna rike da bangaren Samarkanda da Mu'askar da wasu kasashe da suke cikin kasar Iran a yanzu su ne suke rike da wannan kasashen su Madain to a lokacin shi wannan yana Samarkanda nan ne cibiyar mulkin sa shi Alab Arsalan wannan shine wazirin sa wa baqi fi khidmati ashar sinin ya shekara 10 yana mishi hidima thumma khalafahu waladuhu Malik Shah sannan dan gidan Alab Arsalan da mai suna Malik Shah ya biyo bayan baban nashi fasara al-amru kulluhu li nizamul mulk sai aka wayi gari nizamul mulk shi yake yin komai dan shi wannan Malik Shah din kawai shan giyar sa yake yi da farauta da kwana cikin mata aka ce a gadan shi da yake kwanciya sai kwanta da ƴa mace kamar guda 20 kawai duka suna yana rungume da su kawai gaba ɗaya saboda tsabar san mata bayi ne bai san iyakarsu ba wanda yake da su kullun sai dai kawai yana da wani wasif ɗin shi kamar a ce PN shi da zai dinga zabo mishi a cikin su 20 haka suke zuwa suna kwana ɗaki haka dai aka ba da labari wallahu alam sannan zai iya fita farauta yayi wata 6 a daji yana farauta ya tafi da rundunar sojoji za su taya shi yawo shi kuma wannan nizamul mulk shi yake kula da komai shi kuma yana can yana yawon kawai farautar shi dan an sa shi sarautar nema yana yaro dan shekara 19 ko 21 ko dai kasa da 20 ko kuma sama da 20 kadan to haka ya ci gaba da tabbata tsawon shekaru nan ma daga san da aka kashe shi shikenan mulkin ya lalace saboda ba za su iya mulkin babu shi ba daga ran da aka kashe shi dinnan shi wannan sarkin kuka ya dinga yi hay kama da ciwon ajali dan babana yake ce ma wazir din babana yake ce mishi tunda shine malamin shi da kuka mai kaftu tun yana dan karami a fadar kuma da baban shi ya mutu ya ci gaba da zama mai waziri har ran da aka kashe shi kuma akan idan shi wannan dan badiniya dan kunar bakin wake din ya zindima mishi shuka su kuma suka kama shi a wurin suka kashe shi suka kona gawo shi ka karanta tarihin nizamul mulk a cikin littafin wafayatul a'yan da kuma al kamil fi tarikh na ibn al asir da kuma al a'la na khairuddin zarqli to shine ya rubuta mishi wannan littafin guda biyu akwai an-nizamiyya din akwai kuma littafin ghiyasul umami fit tiyasi wa dhulm ko kuma ghiyasul umam fil imama ana fada wa littafin suna iri daban-daban akwai waɗannan yan bid'an su kautsari waɗannan masu fada da malaman sunna sun yi tahqiqi da tafan saboda abin da ke ciki na irin aqidatu ta asha'ira wa kama sannafa ar-razi kitabul mulakhas fil falsafa kamar yadda fakharur razi zamu bar shi mai magana akan shi insha Allah mako mai zuwa fakharuddin ar-razi mai tafsirin mafatihul ghaib shi ma yana da matsaloli sosai a aqidarsa daka fakharuddin ar-razi da ibnu furak mun bar su sai saboda girman al'amarin su sai Allah ya kai mu darasi na gaba taliqin da aka yi anan bai isa a san su waye su ba fakharuddin ar-razi zamu dauko insha Allah tarjuma sa daga cikin tarihul islam na az-zahabi ba cikin siru alamin nubala ba tarihul islam a cikin mujalladina 42 ba na manta ba can ciki sosai zahabi ya mishi tarjuma mai fadi da yabo cikin siyar sai ya ce kawai wannan malami ya samu matsala Allah ya gafarta mai tarihin shi ka kuma al-tabi kaza bai mai tarjuma anan ba to kana yi kuma kuma littafin wafayatul a'yan na ibnu khillikan dinnan haka littafin shadaratul zahabi fi akhbari man zahab na ibnu al-imad haka littafin ainihin wato al-imamu ibnu al-jawzi abdurrahman shine abinnan al-muntadim fi tarikh al-muluk wal-umam duk waɗannan su mishi tarajim shi ma malami ne wanda yake ga ilimi ga dukiya Allah ya mishi arziki fakharur razi zaka zo ka ji attajiri ne ƴaƴan shi ne suka aure ƴaƴan wani likita mai kuɗi likitan da shi da ƴaƴan shi suka shiga cikin wani gobara suka mutu sai zama da shi da ƴaƴan shi suka mallake duka dukiyar nan shikenan sanadiyar arzikin shikenan sai kuma ya ci gaba da yukaka ta yi ta kasuwanci ta kasuwanci ta yukaka da haka aka ce in ya fito inda ka san sarki da maukibi haka yake fitowa kamar ka ce da convoy ga kuma ga karatu amma kuma ga bata a cikin irin karatun duk da yake shi ma daga baya an ce ya tuba zamu zo mu ji insha Allah Allah ya gafarta musu gaba daya wa kamar sannafar razi kitabul mulakhas fil falsafa li wazir waqtihi zuhair ya rubuta shi ga zuhair wanda shine wazirin wannan zamanin wa kitaban fi ahkamin nujumi لملك وقته علاء الدين وكتابا في السهر وعباده الاوثان لام الملك يربط لتافي اكن تورari يربط لتافي kuma akan bokanci da bautar gumaka ga uwar sarkin wanda ita a lokacin ita kuma bata sallah tana yin duba tana tsafi sai sarkin ya ce to a rubuta ma babar shi ita ma littafin da ya shafi irin addinin ta shi kuma tunda malami ne da ya san wannan karatun sai rubuta musu kawai Allah shi kyauta bari mu bar shi anan mu sai mu tashi kamar inda yake cewa kama sannafar razi Allah shi kyauta waɗannan malamai ne wanda suka rayu jama'a bayan shudewar zamanan da annabi ya ce khairun nasu karni da haka zaka ga su ne kamar mabudar sharri malamai ne tsaban malamai sai muke son mu ji tarihin su amma kuma suna da matsala da haka zaka ga malamai irin waɗannan irin su Ibn Taymiyyah sun musu tonan sirili Ibn Taymiyyah ya yi ma wannan malamin raddi a littafin ta'asisu asasu taqdis din shi shine ibn tamiya mushraddi naqadu ta'asis dan nan ma ya ta kokarin nuna bokanci ba matsala bane ana iya koyan shi ana ma amfani da shi ayi kaza inda da matsala kawai idan an yi amfani da shi dan cutar da wani amma idan kana son wata mace dan ka aure ta babu laifi dan ka dan yi wani asiri ta soka babu laifi dan kai kaza irin wannan maganganun da zaka ji har yanzu ana maimaita su to duk can aka samu su Allah ya tsare mu zamu sura ra'anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk